بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar Asabar ce da daidai da 24 ga watan Zulqa'ada, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1432, daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jerin biyar karatutukan littafin Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Saudi, Allah maraukakin sarki ya gafarta musu. Littafin Wasiqatul Ikhwan wallafar Sheikh Usman Danfodio. Littabnin Dalalatul Kitabi was-Sunnati wal-Ijma', ku Wasiqatul Ikhwan littabnin wujubi dalalati ku dalilatul kitabi was-Sunnati wal-Ijma'. Wato saƙon da ya aika wa dukkan ƴan uwa musulmi don ya tabbatar da wajabcin bin Al-Qur'ani da Sunna da ainihin wato ijma'i. Idan jama'a ba su manta ba, a karatun farko na wannan littafi malam ya kawo mana bayanan farko waɗanda ya kafa hujja da su akan abi Al-Qur'ani da kuma abi Sunna. Mun fara shiga bayanan da malam yake dangane da wajabcin bin ijma'i sai ainihin lokaci ya ƙure mana. A yau za mu tashi inda malam ya ce, qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wanda duke saba wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, bayan shiriya ta bayyana gare shi, yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, to shi kenan sai mu rabu da shi da abin da ya zaɓa wa kanshi, tura shi wutar jahannama. Allah wadarai a ce wutar jahannama ita ce makomashi. Kamar yadda ne mana bayani a karatun da ya gabata cewa wannan aya tana nuna haramcin saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan al'amari ya bayyana gare ka cewa ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan magana, bayan ka gane saƙon da manzon Allah ya zo da shi, haramin ne ka ainihin saɓa. Wannan haramcin kuma haramci ne da ya kai zuwa ga kafirci. Sannan lazimin saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to kuma za a ga wannan mutum ya kauce wa hanya ta mu'minai. To in har an fahimci haka, to kenan lazimin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shine bin hanya ta mu'mini. Don haka in dai har za ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to lallai za a same ka kana bin hanyar mu'minai, su ne salafus salih. Idan kuwa har ka ki bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to ba za a same ka kana bin waɗanda ainihin suka biyo bayan shi da kyautatawa ba, domin hanyar guda ɗaya ce. To duk mutumin da ya baran-baran da al'amarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi, ya kama wata hanya wadda ba ita ce hanyar mu'minai ba, to babu shakka ya shirya wa kanshi musiba. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce zai rabu da shi da wannan musiba ita ce ɓata a nan duniya kenan. A ranar lahira kuma Allah zai tunkuɗa shi wutar jahannama. Ƙarshe sai Allah ya tir da wannan makoma tashi ita ce wutar jahannama. Bayan da Danfodio ya kawo wannan aya, sai kuma ya ce, wafil hadis, a cikin hadisi, la tajtami'u ummati ala dalala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce al'ummata ba za ta haɗu a kan ɓata ba. Wa alaikum bisawabil a'zam, ku rinƙa taruwa ko ku rinƙa bin inda jama'a suka fi yawa. Wa man faraqa al-jama'a, domin duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi, qadra shibrin, daidai da ɗani guda, daidai da tazara ƴar kaɗan, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi, to ya ainihin wato cire amanar musulunci daga wuyan shi. Amana da musulunci yake da ita a wuyan kowane musulmi na cewa zai kiyaye jinin shi da dukiyar shi da alfarmar shi da mutuncin shi, to wanda duk ya rabu da jama'ar musulmi ya tantare gefe guda, to babu shakka wannan ya cire wa kanshi wannan amana, ya cire wa kanshi wannan daraja. Wannan hadisi jama'a ya zo da lafuzza da dama waɗanda nake so in yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala in ɗan haskaka mana dangane da waɗannan lafuzza da hadisin ya zo da su, domin hadisin ya zo da lafuzzan da wasu sun inganta da yawanci kuma ba su inganta ba. Ɗan hudu ya kawo wannan lafazi na la tajtami ummati ala dalala. Wannan lafazin shi ne lafazin da ainihin aka fi sani, kuma shi ne lafazin da ya zo ainihin wato a cikin littattafai kamar su Ibn Majah da makamantansu. Abu na farko kenan. Amma akwai wasu lafuzza waɗanda sun zo akan wannan hadisi kamar la tajtami ummati ala al-khata, cewa al'ummata ba za ta haɗu akan kuskure ba. A wani lafazi la yajma'u Allahu ummati aw hadhihi al-umma ala ad-dalala abadan wa yadu Allahi ma'a al-jama'a. A wani lafazi ya zo da sa'altu Allah alla yajma'a ummati ala dalala fa ataniha al-hadith. Sannan sai lafazin man faraqa al-jama'a wa law qayda shibrin, shi ne wanda ainihin wato ɗan hudu ya kawo ya haɗa da wancan lafazi. Da farko dai tukuna lafazin la tajtabi ummati ala al-khata, wannan lafazin gaba ɗaya babu shi, mutane ne kawai suka saba faɗin shi a baki, cewa la tajtabi ummati ala al-khata, wannan lafazin gaba ɗaya bai zo ba a baki, kawai mutane suke tarwaito shi haka. Allah ya kyauta. Amma lafazin cewa la tajtami ummati ala dalala, al'umma ta da za ta haɗu akan ainihin ɓata ba, ya zo a cikin littafin Ibn Majah a kitabul fitan babu sawadul a'zam, hadisi na 3950. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Anas ya ce, shi ya ce inna ummati la tajtami ala dalala, dalle al'ummata ba za ta haɗu a kan ɓata ba. Fa iza ra'aytum ikhtilafan, don haka in ku ga saɓani fa alaykum bis sawabil a'zam fi, to ku koma inda tarin jama'a suka fi yawa. Wannan hadisi kamar yadda ka ji na ce al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi da wannan lafazi, hadisi ne da'ifi, domin Abu Khalaf al-A'ma wanda yake cikin isnadin da shi da ainihin malamin shi dukkaninsu ainihin mutane ne masu rauni. Amma akwai lafazin Tirmidhi da lafazin Hakim wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa la yajma'u Allahu ummati aw qala hadhihi al-umma ala dalala abadan, har abada Allah ba zai hada wannan al'umma tawa akan bata ba. Wa yadu Allahi ma'a al-jama'a, hannun Allah na tare da inda jama'a suke. Wannan lafazin da yadda ainihin wato ka ji shi, shi lafazi ne hasan, wato babu laifi game da shi. Kuma al-Imam Tirmidhi da Hakim kamar yadda na gabatar su ne suka ainihin fitar da shi. Tirmidhi da ya fitar da shi a cikin ainihin kitabul fitan babu ma ja'a fi luzumil jama'a, hadisi na 1166. Hakim kuma a cikin al-Mustadrak mujalladi na farko shafi na 116 kitabul ilmi. Sannan sai lafazin cewa sa'altu Allah alla yajma'a ummati ala dalala fa ataniha, wannan hadisin da'ifi ne munkari bai tabbata ba. Imam Ahmad shine ainihin ya ruwaito shi. Lafazin man faraqa al-jama'a walau qayda shibrin, wanda ainihin shi ma ɗan hudu ya kawo shi ya haɗa da wancan lafazin, gaskiya shi ma lafazi ne wanda ainihin bai tabbata ba. Kenan, in kun fahimce ni da kyau abinda nake cewa, wannan ainihin wato hadisin da wannan lafazin da ɗan hudu ya kawo shi ba isi ne, a takaice sakamakon maganar kenan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan godiya ya kawo wannan hadisi ne don ya tabbatar da wajibcin abu ijma'i da kuma haramcin a saba wa ijma'i. To amma abinda muke cewa ita ayar da dan godiya ya kawo ta wadatar game da hujja da ake nema dangane da wajibcin bin ijma'i. Domin Allah cewa yake wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Wanda yake saba wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan shari'a ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, to za mu cidda mishi abin da ya nema wa kanshi din a nan duniya. To bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba ita ce ina mu'minai suka haɗu, ina ne mu'minai kansu ya haɗu, to wajibi ne ka zama kana tare da nan. Kamar da na fara bayani karatun da ya gabata, duk lokacin da aka yi magana haɗin kai kowane ɗan ƙungiya sai ga cewa sai in ɗan shiga ƙungiyar shi ne sannan aka haɗa kai. Asalin shi haɗin kan musulunci wato babu wani suna da ake haɗuwa na wata ƙungiya ko na wata ɗariƙa ko na wata tafiya ko na wata makaranta ko makamantan haka. A'a, haɗin kai abin da ake nufi shine haɗuwar zuciya. Na farko ya zama kowanne dan Allah yake, ya zama babu wanda zai sa son zuciya ga al'amarin addini, kuma kowa yana fuskanta Allah ne yana neman gaskiya. To ko da an samu sabanin fatawa a lokacin da wani zai ce in an yi tafiya ba za a fara yin kasur ba sai an kai mil 48, wani kuma ya ce a'a da zarar an fita bayan gari da za a yi tafiyar daga gare shi za a iya fara kasur, wannan ba shi ne rabuwar kai ba. Ku kiyaye, rabuwar fatawa a fiqhu ba ita ake kira rabuwar kai ba, amma abinda ake kira rabuwar kai shi ne kana ji kana gani maganar da wani ya faɗa kai ka san haka maganar take gaskiya ce sai ka ce ƙarya ce, saboda me? Saboda ba ɗan ƙungiyar ka bane ko ba ɗan ɗariƙar ka bane ko ka ne mishi wani jin haushi na wani dalili daban. Wannan asalin shi ne rabuwar kai, kuma me ya haifar da shi? Kun ga san zuciya. Na biyu daga cikin abubuwan da na haskaka suna kawo rabuwar kai shi ne rashin wadataccen ilimi a tsakankanin malaman da ke jagorancin jama'a. A yayin da wani ya kai martaba ta ya faɗi magana a ilimi saboda ya santa, wani kuma shi yake shugabancin jama'a kaza ko masallaci kaza ko ƙungiya kaza ko ɗariƙa kaza, suka wakilta shi ya yi wannan maganar a madadinsu a halin shi kuma bai san wannan maganar ba gaba ɗaya. To a nan abinda yake wajibi a kansu wannan matsala, to ba zai shugabance su ba don bai da ahaliya, bai da cancanta a ita. Idan ko su da su fahimci haka ba, shi ya fahimta sai ya nuna musu gaskiyar lamari, wannan maganar da suka tura shi ya zo ya wakilce su ya yi magana a kai ba shi da ilimi a kanta bai santa ba. To kaga a nan shi kenan babu san zuciya, saboda mai? Saboda ya san bai san abin da za a je a yi magana ba. To amma shi ya san bai sani ba, ko kuma su sun san shi bai sani ba, amma sai su ce dole dai su samu spokesperson, dole su samu wani da zai magana a madadinsu a halin maganar da zai yi bai san abin da ake magana ba. Yanzu aka ce kowace ƙungiya kowace ɗariƙa ta kawo malami zai yi bayani da alhazai dangane da aikin hajji. Akwai ƙungiyoyin da suke tura malaman da shi malamin da suka tura bai taɓa zuwa aikin hajji ba, bai san komai game da aikin hajji ba sai abin da ya karanta a iziya, iziya kuma an rubuta ta fiye da shekara 500, sai abin da ya karanta a risala, risala kuma an rubuta ta shekara 1000. Mai risala lokacin da ya rubuta risala shi kanshi bai taɓa zuwa aikin hajji ba. Yaushe littafin da aka rubuta shi shekara 5 zai iya gamsar da kai game da zuwa aikin hajjin bana, balle littafin da aka rubuta shekara 1000? Bari in gaya muku, littafin da aka rubuta bara bai isa ya gamsar da kai ya koya maka aikin hajjin da za ka tafi bana ba, domin abin da ya cancanta shi ne hatta malaman da za su yi wa'azi game da alhazai kamata yayi a ce wata uku kafin a tafi aikin hajji sun je sun kewaya sun ga yadda kasar Makka din take da yadda wuraren ibadojin suke domin su zo su hada wa alhazai sikira daidai da yadda abin yake in sun je sun gani ba haka ba tun daga Ka'aba har zuwa masallacin Annabi har zuwa cikin garin Makka har zuwa ko ina daga bare da muka je aikin hajji zuwa yanzu da muke magana gaba ɗaya komai ya canza to duk abin da zan zo in gaya muku a game da aikin hajjin da na je bana na yi gini a kan saboda na je bara afwan bana za a tafi aikin hajji ƙarshen ta wasu abubuwan zan ta muku kwatance da waɗannan abubuwan tuni babu su yanzu ka tafi ƙofar harami gaba ɗayan duk wani gini an make shi in ba darut tauhid ba to kenan yanzu ni ɗin nan da na san wurin na daɗe ina zuwa kenan tun da wata biyu da suka wuce ban je ba yanzu in na je gaba ɗaya zan zama ba gida je me kake tunanin wanda bai taɓa zuwa ba sai wani wanda ya taɓa zuwa wata biyu da ta wuce shi ne cikin Ramadan ya je yanzu ya dawo sai aka ce miƙe wa alhazai bayani sai miƙe yana jawabi waɗancan 'yan ƙungiya suna zaune sai suka ji kai jama'ar da ke wurin nan sun gamsu da jawabin da wancan ɗan ƙungiya ya yi ana ta jinjina kai ana yaba mishi sai wancan ƙungiya sai hasada ya kama ta a ce kai ma miƙe yi magana a madadin mu su kaɗai za su yi magana sai ta yi sai ce to jama'a mu gaskiya saboda Allah abubuwan da yana ya faɗi duk rikici ya kawo ba mu yarda da su ba sai a hargitsa taron sai a tashi sai a ce musulmi kansu yaro tsakani da Allah kunya musulmi adalci tsakani da Allah haka 'yan boko suke yi a ce wannan veterinary doctor ne ma'ana likitan dabbobi ne sai a tafi taro dangane da harkar da ta shafi cutar malaria cutar malaria su ake yin malaria ne mutane ke malaria sai a je a sa veterinary doctor ya yi magana me zai faɗa da sai ku bashi magana irin cutar da ƙudan tsando yake sanya wa shanu jama'a wannan shi ne ya raba kanmu a Najeriya son zuciya da ƙarancin ilimi daga wasu waɗanda ke jagorancin wasu ƙungiyoyi da wasu ɗariku wallahi al'azim idan da za a cire wannan shi kenan babu matsala ina fatan mun gane na gaya muku mun je aikin hajji yau shekara uku ta jihar Kaduna ɗin nan muna bin alhazai mu ne ta musu wa'azi ashe wai wani hasada ta kama shi dan menene ko menene sai a ce a nemo albani ya zo ya magana a nemo albani wai shi hasada ta kama shi shi kuma yana ganin wai gashi nan wai yana karantar da hadisi ne a wata jami'a da ke Kaduna wai yaya shi ba a damu da shi ba to ai matsalar shi ne ba a san shi ba ne ko ba ya sani ko da ya sani ne ya bai bayyana ga jama'a ba ashe ba laifin jama'a ba ne ko ka jama'a ba zo su ce malam ka san hadisi ne ka tashi kai mana jawabi malam ka san kaza ne za a ce din alhazan haka ne amma ga wanda tsawon shekaru ana tafiya tare da shi ya sani bari mana kai ma a san ka a shi ya san to don haka kawai ne yana neman wacce dama zai samu sai ya hargitsa wurin don haka an gama aikin hajji lafiya ranar ƙarshe ta hajji na miƙe ne musu wa'azi ne ma ba akan aikin hajji ba nace to kun ga wannan haɗuwar da aka yi jama'a mu ya ba za a sake haɗuwa ba har abada don haka kowa ya kokari ya fi dan uwan shi akan abubuwan da aka zauna mai yiwuwa wannan ya ɓarar da wannan ruwa wannan ya nuna na wannan akan haka ne wa'azin sai wani ya ce to malam yau ƙarfe nawa ne za mu je mu jifa sai na ce in Allah so za mu fita wurin nan 11 ne kafin mu isa wurin rana ta yi zawali sai mu yi jifan nan bayan zawali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sannan sai mu dawo masjidul khais sai mu dai sai mu yi sallah sannan shi kenan sai mu gangara Makka ya abin da na faɗa ke sai ta yi sai ce a'a a'a kuma shi ma ana iya jifa sai na ce a'a ni dai na ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne aka ce sai na jawo littafin umdatul ahkam al kubra na kusa da mu sai na buɗe sai na karanta na ce jama'a kun ji dalilai na da Allah kai kuma ka miƙe ka karanta mana daga manzon Allah yadda ya ce koyaushe amma dai ta ji inda sahabbai suka ce manzon Allah baya yin jifa sai rana ta yi zawali a wannan rana kai kuma ka tashi ka gaya mana sai ce a duk malamai sun haɗu akan haka sai nace eh amma a ina aka faɗi haka to su ba sa son rikici su ba sa son a ƙuntata jama'a nace a'a har yanzu ba ka yi magana ba kowa sai da kai magana kushe mu tashi ne katakata da shi a wurin nake da haka duk ka hargitsa Najeriya mun shi yanzu yake PhD a jami'ar Bahaushe da Sokoto kaza kaza sai nace to kaje ka samu babban malamin da kuka dogara da shi a wannan jami'ar a Hadisi kaje ka same shi ni kuma malamin shi ne ni ne graduating din shi ni ne coordination na thesis din shi na PhD har wannan shago na a kasuwar mu ciyana ne zai zauna sai da wata uku anan yake kwana nace kaje ka same shi kokun fahimta jama'a to wannan ina ga muku gaskiyar labarin abin da ya tarwata kasar kenan amma kasar akwai alkhairai masu dubiyawa akwai malamai akwai bayin Allah akwai masu son a tafi lafiya a zauna lafiya amma wani shi matsalar shi dan menene za a ce wai wani yayi jawabi jama'a sun yadda a tashi haka eh gaskiya shi sai ya harge tsauri abin da ya cutar da mu kenan duk inda aka je taro jama'a madadin a ce jama'a wane ne masani game da kaza ya tashi yayi jawabi in ya tashi yayi jawabi shi kenan mai tambaya yayi mara tambaya sai a tashi amma aka zo taron musulunci dan izala idan ya miƙe magana sai dan dariƙa ya ce pau 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 wallahi bi yadda ba idan dan dariƙa ya magana sai dan izala ya ce sam shi wallahi tallahi bi yadda ba dan me za a ce wane ne zai faɗa shi ma sai ya faɗa ko kuma in wane ya faɗa ni ma sai na faɗa madadin an zo taro wane ya tashi yayi jawabi jawabin da naji ni na gamsu sai a ce to wane kai ma tashi kai jawabi sai in ce alhamdulillah ai malam da ya mana jawabi Allah mun gamsu Allah ya saka da alheri to wani ne koma ya haka sai a ce a dan zalan kake cewa Allah ya saka da alheri wani ya ce dan dariƙa kake cewa yaushe za mu ci gaba ma'ana ita gaskiya ba za a yarda gaskiya ba sai in ta fito daga kungiyarka gaskiyar lamarin jama'a wannan shetar ya tsakani amma kanmu ba arabe yake ba fatayoyi da suke sabawa har sahabbai suna fatayoyi su sabawa juna wannan yace kaza wancan yace kaza amma wannan ba shi ne yake raba kan musulmi ba so waɗannan fatayoyi da suke yawo wannan yace kaza wancan yace kaza in dai fatayoyi ne suka zo ta ilimi kuma babu san zuciya to ba su ke raba kai ba amma fatayoyin san zuciya da jahilci su ne abubuwan da suke raba kai ku duba jama'a yau shekara 15 da ta gabata 1995 na lecture a jami'ar nan ta Ahmadu Bello akan duniyar aljanu da shaidanu da sihiri duk bayanan da nake ina kawo dalili daya bayan daya ne wanda har yau bayanan nan duk da ne suna nan intact kasar 11 ne babu abin da na faɗa a cikin kasusuwan nan wanda har yau ne na dama shi saboda kafin in faɗa sai na tabbaci da na tattali dalilin haka subban sai wata ƴan kungiya sai ga dan menene wani yaje tara mutane irin haka to mu ma sai mun yi dan haka sai suka zo duk abin da nace eh su kuma sai su ce a a duk abin da nace tauhidi sai su ce shirka duk abin da nace sunna kawai dan haka akai shikenan aka koma aka gama tarwatsa masalolin shikenan mu kuma da ma a manhajiyar mu in muka riga muka fada dan ka zo kai hayaniya ba za mu sake kula ka ba amma abin da muke cewa Allah zai tabbatar da gaskiya yau akwai wani dan wata kungiya ko dan wata dariƙa da yake musu dangane da ruku'a kuma saboda shi kanshi wanda za a sa yayi raddin matar shi tana da aljani ko ɗan shi tana da aljana don haka yayi magana da aljani a ɗakin shi ko yayi magana da aljana a cikin gidan shi to amma can an sa shi ya ce kafirci kuma ina za mu je to kuma jama'a zai zo a ce kowace baiwa sai Allah ya ji ta a bakin ka idan Allah ya ɗaukaka wani aka ji kaza a bakin shi kana nan kai kuma sai a ji kaza a bakin ka kuma ma menene ya zafi wai dole ne a matsayin ka na malami sai ainihin ka bayyana kamar yadda kowane malami ya bayyana shin bayyana ita ce manufar malami ne ko ku addini ya yadu addini ya yadu addini ya yadu menene yake wargaza kan mutane ne ake zama fici-fici suwana sun kafa masallaci madadin mu dobe wannan masallacin da suka kafa ya isa mana ya biya mana bukata sai mu ce a mu ma sai mun kafa namu dan haka sai zama sai ka je gari sai ka ga a cikin ahli sunnan ne zaka gani a cikin ɗan ɗariƙun ne zaka gani nan ga masallaci can ma ga masallaci so da haka tun ana wargajewa tsakanin ɗan ɗariƙa da ɗan izala an koma izala da izala ta wargaje tun ana wargaje a tsakanin ɗan ɗariƙa da ɗan izala, yanzu ɗariƙa da ɗariƙa ta wargaje, komai ya wargaje. Kuma duk abin da ya kawo wannan shi ne mai ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Haka Allah ya ce wa annabin Allah Dawud, mun sanya ka ka zama jagora a duniya, to kar ka sake ka ainihin bi son zuciya, kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane. To son zuciya sharri ne, tunda ka ji da Allah madaukakin sarki yana kwabar annabawa kasubi. Saboda haka jama'a, yanzu gwagwarmayar da ake a ƙasar ita ce kowa ya sanya tsoron Allah a zuciyar shi, ya kuma cire son zuciyar shi. Sannan duk abin da ka san baka sani ba, to ba dole ba ne fa a lokacin da wani bayani ya zama ka san abu. Ɗaliban ka suka zo suka ce algafata malam, wai ka ji wata matsala ta taso, baka sani ba? Suka ce wallahi ban sani ba. Ba abin da zai zuba maka da mutunci, suka ce baka sani ba, ka sani ba. Shikenan, idan ba haka ba, a wancan lokacin mun yi amfani da ɗakin taro ne fa na Congo, na ainihin wato Center for Islamic Legal Studies, kuma takardar gayyata sai gayyato min wannan, suka aiko mana a wannan lokacin. Har yanzu na aje takardar gayyata, Malam Abdulkarim shi ya sainin takardar gayyata 1995, cewa in zo in gabatar da lecture akan wannan matsala da ta taso. Ba wai ni ne naje kawai na ce na zo zan yi lecture akan abin ba. Don haka ranar farko da za a yi lecture sai da na gabatar da takardar. Idan ya zama wannan matsalar ita ta tayar musu da hankali, yanzu wannan makarantar da muka gina ta, daga cikin dalilan gina ta akwai gabatar da tarurruka da makaloli da laccoci irin waɗannan abubuwan da suke tasowa a duniya. Abin da muka rubuta kenan cewa za mu rinka gabatar da seminars, paper presentations, workshop, lectures on national and international issues, on religious, politics, economics and general issues, ma'ana matsalolin siyasa, tattali, addini da matsaloli da ke tasowa a duniya. Don haka gaba ɗaya girman makarantar nan sama ɗakin taro ne wanda aƙalla a lokaci guda zai iya ɗaukar mutum 500. Sannan makarantar tana da gidan rediyo a cikinta wanda yake ana yin wannan program ɗin, duk jama'ar da ke yankin za su iya kamawa ko talbijin. A wannan lokacin kuma in muka ce muka fara ɓallo ire-iren waɗannan matsalolin, muka ce za mu lacca a kai irin waɗannan ƙungiyoyin kenan, aiki bai ƙare musu ba. Don wannan matsalar ƙwaya ɗaya ce ta riƙe musu wuya. Don me albani zai ce ana magana da aljami? Don me zai ce aljami na shiga jikin mutum? Don me zai ce ana kaza? Don me zai ce ana kaza? Matsala ce da duk duniyar musulunci an san ta fiye da shekara 1400 don annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matsala ce yadda al'ummar musulunci gaba ɗaya sun amshe ta saboda Qur'ani ya zo da ita. Kuma cututtuka ne waɗanda ke damun mutane suna zuwa wurin ƴan bori da ƴan bokaye, sai aka ce ga solution, ga amsa, ga magani, ga abin da ya dace a yi. Sai suka ce a tunda dai albani ne ya zo da matsalar, a haɗu a ce ƙarya ne. Allah ya ji ɗan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa. Akwai lokacin da ya haɗu da su a Yola, yake ce musu ku matsalar ku mutanen Zaria albani ne yake ba ku haushi, don haka sai ku da kuna rusa abubuwan musulunci. Yace shi yasa kullum ake zagin ku a wasu ɓangarori, don ba za a fahimci da albani kake matsalar. Shi ya faɗi magana ya ce a duba wuri ka ba kasar ɗin ya yafi, an je an duba an gani, kai kuma ka ce ƙarya ne. Sai mutane su ce waɗannan irin wawaye ne. To yanzu a lokacin da muka zo muka ce za mu yi lecture a nan akan cloning, kuma wannan makaranta ce muke da ɗakunan tarurruka waɗanda suka dace da fasahohi irin na zamani, muna lecture za mu iya harbawa a jikin bango, mu nuna maka ga abin zai yi a gutsuri wani ɓangare na jikin ɗan adam, a yi ɗan adam zai yi ko ba zai yi ba, sai mu ce maka zai yi, yaya abin yake, sai mu ce gashi zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza, sai a zo a gabatar da lecture. Nan ma za a yi rabbi kenan, to har zuwa yaushe? Amma babban matsalar ita ce inda ba albani ne ya faɗi ba, to ba shi kenan sai a yi shiru, amma tunda albani ne ya faɗi to sai a yi raddi. Ita irin rayuwa ce muke ciki haka. To daga nan ne za ka gane matsalar mutanen ƙasar ba ƙungiyoyi ne suka raba su ba. In ba ƙungiyoyi ne suka raba su, to ni da ba wata ƙungiya nake ba, sai a rabu da ni ashe. In ba ƙungiya da ƙungiya ce take faɗa. Amma matsalar ita ce waɗannan matsalolin guda biyu, son zuciya da ƙarancin ilimi, su kaɗai ne suka tarwatsa al'amarinmu. Abubuwan da muka faɗi shekara 20 ko 25 da ta wuce suka yi musu yanzu kuma gashi sun dawo suna tabbatar da su. Ashe a wancan lokacin menene yasa suka yi musu, ashe ba su sani ba ne. To ashe ba musu ake ba, in baka sani ba karkai musu, sai ka ce a kare ni da sani, ban sani ba. Ban sani ba. Ya abin kenan jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka abinda wannan karatu na ɗan fodo yake cewa wajibi ne a bi duk abin da al'ummar musulmi suka haɗu a kai. Sai ya ce وإذا حققت وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع إذن هرك تبتد دواجر تنبين القرآن دا سنة دا حدور مالمي بما ذكرنا دا دليلا دا مكا قباتر فاتبئها شيكي لنسيك دا القرآن دا سنة دا إجمائي وزن أعمالك قر أكمات يظن وزن أعمالك بها سيك أين ينواتو بدا أيكنك دا القرآن دا سنة دا إجمائي يسأل العاملين بها سننك تنبي وطن بسكي أيكي دا القرآن دا سنة دا إجماعي في كل عمل ديني دون الأمر دون أيكي نا الديني أردته واندك نفذاكي فيك أينهم تنبي متانا بكي أيكي دا القرآن دا حديثي دا إجماعي إن وافق السنة فتفعله إن ياداتي دا سنة فيك أيكتا وإلا أن بداتي دا سنة با فتتركه شيكي ننسك ربدهم kaji abin da dan hudu ya kawo maka kaida yanzu dai tunda ka tabbata cewa wajibi a bi qur'ani wajibi a bi hadisi wajibi a bi ijma'i saboda dalilan da muka gabatar ba magana muka tara ayi ba sai yace to duk abin da ka tashi zaka aikata sai ka auna da qur'ani da hadisi sannan sai ka dubi waɗanda suke aiki da qur'ani da hadisi sai ka tambaye su idan aikin ka yayi daidai da alqur'ani da hadisi da ijma'i sai ka aikata idan ya saba to ka bari ولا خير عند الله في فعل البدعة ومن باب الهيري أورن الله دنغني دا أيكة بدعة المحرمة بدعة دتك حرام انت والمكروهة دكما بدعة دتك مكروهي اتي نافات أنغاني معنى أنهد أبو بوا بوني أولي دا بدعة مونو موضو أبني أبن دا أكا تلقلو وكما سيدا ما الله يا حرم تنوء من ونن أبن تسيكما كي أبن كما كاوشي دا سونان الديني na farko ka saba wa Allah shi yasa ya zama haramun na biyu kasantuwar ka kawo shi kuma da fuska addini shi ya maida shi bid'a to in abin yayi tsanani shine sai su ce mukaffira wannan bid'a tana kafirtar da mai ita kamar ka ce Allah madaukakin sarki ba shi da siffa Allah bai da hannu Allah bai da kafa Allah ba zai zo ranar alkiyama ba Allah ba a sama yake ba yanzu waɗannan bid'o'i ne a cikin aqida waɗanda suka kafirta wanda ya kudurce su to haka kuma bid'ar da za a ce ta zama haramun kamar ka kawo kiɗa cikin masallaci ko kuma ka kawo rangaji a lokacin karatun alqur'ani to waɗannan sai a ce sun zama bid'o'i waɗanda suke haramun ne kaga dai na ɗaya an hana ka kai kiɗa asalin kiɗa an hana ka to kaga haramun to kawo shi da nufin kuma cewa addini ne shi ya maida shi bid'a dan haka bid'a haramun to akwai abin da zai zama an hana ka ne a matsayin makaruhi kada ka aikata kaza sai kuma ka aikata wannan abin da nufin cewa wannan abin addini ne kamar waɗanda ke gyada kai a lokacin da za su yi ruku'u a sallah da dama mutane a ƙasar nan musamman a da yanzu wannan bid'a Allah ya rage mana ita da ikon shi idan mutum ya zo karatun ainihin fatiha da sura yana gamawa in zai ruku'u sai ga ya dan gyada kai haka sannan sai ruku'u an hana ka kai wannan a sallah a salatan to sannan kuma kai da kake yin haka sai ka komo kana yi da nufin me addini to sai zama bid'a makaruhiya to malam cewa yake babu wani alheri game da aikata bid'a da take haramun ko yadda aka karhanta ta wad dalilu ala alajtinabil bid'a akwai nuskar da ta zo da wad dalilu ala wujubi ijtinabil bid'a na'am han wad dalilu ala wujubi ataku yawa wad dalilu ala wujubi ijtinabil bid'a dalili dangane da wajibcin nisantar bid'a qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد wanda dai kirkiro wani abu a cikin al'amarin nan namu wanda bashi a cikin shi to wannan abin an mayar mishi ma'ana a cikin addinin nan na musulunci kai kirkiro wani abu wanda shi abin ba shi a cikin addini to an mayar maka to anan ba wata kuskurima da za a yi wannan hadisi imma abin da ka kawo asalatan babu shi a addini ko kuma asali akwai shi amma addini bai kayyade ba sai kai ka kayyade to yanzu aka ce kaza bid'a ne ba yin abin mai bid'a ba kayyadewar da ka kawo ita ce bid'a tunda addini bai kayyade ba ko kun fahimta yanzu za ka iya zama a matsayin ka na musulmi ka karanta alqur'ani shikenan sai aka ce to shikenan kada ka karanta alqur'ani kullum da safe sai ka je wurin wani malami ya diba maka juz'i kaza za ka karanta kar ka wuce nan ba fa ka je koyo ba a ka iya karatun alqur'ani amma wai bai halatta ka dauka ka karanta ba sai wani ya ce maka to daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine aikin yau daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine aikin gobe to yanzu aka ce wannan bid'a ce to karka koma ka ce qur'anin ne bid'a a qur'ani ba bid'a bace ko kun fahimta me ake cewa bid'a wannan kwasawar da kai bi da wani yayi maka shine abin da aka hana suna daga cikin hanyoyin bid'a kayyade abin da shari'a ta itlaqi ko itlaqin abin da shari'a ta kayyade shari'ar musulunci ta ce kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 cikon na 100 kace la ilaha illallah da ka tashi sai kai subhanallah kafa 100 walhamdulillah kafa 100 wallahu akbar kafa 100 ya zama 300 sai ka ce kai bid'a sai ka koma kace la ilaha illallah yanzu nan jama'a zikiri ne ya zama bid'a sai ya ce a ba zikiri ne ya zama bid'a ƙarin da kai a cikin abin da aka kayyade shi ne bid'a su kullum ta kafirza ita ce shi wanda yake magana cewa kaza bid'a ne wani lokacin bai san lebar magana ba sai a ce a zikirin ne bid'a sai ya ce yi bid'a ne mana a'a ba zikiri ne bid'a ba adulteration gurɓatawar ƙarin da aka shi ake magana akan bid'ar shafa al-imam al-shatibi yake cewa irin wannan ita ce al-bid'a al-idafiyya abin yana da asali sai ka kawo wani abu aka jingina mishi mota ka ce sai ka cika ta da man gyada madadin man fetur za ka tashi ba za ta tashi ba ka ga tsantsar abin da ka sa ba shi ake sawa ba ka yi sauyi ko ku a man fetur din ne amma sai ka gurɓata shi da injin oil motar nan za ta yi lafiya? To asali ya kamata jama'a su tsaya su fahimta abinda ake cewa Allah ya ala lillahi dinul khalis addini tatacce to na Allah ne to wannan addini tatacce idan aka ce kai sallar azhar raka'a hudu karatu a koyi sai kai sallar azhar raka'a hudu karatu a bayyane sai a ce kai bid'a to karka dawo kana hayaniya cewa ai ma an ce sallar azhar bid'a ce a'a ba a ce sallar azhar bid'a bace cewa akai kai sallar azhar raka'a hudu karatu a bayyane sai kai sallar azhar raka'a hudu amma sai kai karatu a aka ce kai a koye sai kai a bayyane to yi da kai a bayyanan bayyanawa ita ce bid'a wannan yana da wahala a gane ne to wannan na daga cikin matsalolinmu a Najeriya sai wani ya je ɗauko abin da shi ya san abin ba yi da asali sai a ce wannan abin bid'a ne sai ya ce la ilaha illallah yanzu karatun qur'ani ma sun ce bid'a salatin annabi sun ce bid'a sun ce la ilaha illallah bid'a sun ce zikiri bid'a a'a hadha zulmun fil khitab wannan zalunci ne a cikin magana kuma Allah baya taimakon azzalimai shi yasa sai kaga duk wannan hayaniyar ba ta hana a fahimci gaskiya saboda an yi zalunci a cikin magana domin abin ba cewa akai salatin annabi bid'a bane a'a wani salati ne ka kawo kuma ka ce ya shallake na annabi kuma ya shallake alqur'ani sai ka ce a'a a tsaya a qur'ani a tsaya a na annabi sai ka ce a'a kai ga wannan sai ka ce maka to wannan bid'a ne sai ka ce an ce na annabi bid'a sai aka ce a'a kai kanka zaka ce salati goma ga annabi sai kuma kada aka ce salati kaza ashe wannan na annabi ne wancan ba na annabi ba to shine aka ce a tsaya a na annabi din sai kuma ka ce a'a to ashe kai ka kayan kici su saboda haka kullum abin da ake so mutane su fahimta shi ne kirkiro wani abu ka kawo a cikin addini wanda ba shi ba shi yake kawo fitina mutum ne ya kwanta ya rasu a halin matar shi ta zo da wani ɗa daga gidan mijinta da ya rasu ko kuma mijinta da ya sake ta da mai gidanta ya rasu na yanzu sai ta ce sai a haɗa da wannan ɗa abola a cikin tattaruwar maciya gado zai yiwu ba zai yiwu ba ko da kuwa shi mamacin kafin ya rasu ya ce wannan ɗa ɗan shi ne ba za a ba shi gado ba don ba ɗan shi ba to yanzu idan aka hargitse ya kamata a ce asalin ƴaƴan wannan mutum da asalin matan wannan mutum sun kawo rikici ko kuwa ita ta kawo rikici da ta kawo wanda bai da gado ta ce a ba shi saboda haka wannan ita ce matsalar mu kuma wallahi tallahi Najeriya ba za ta taɓa zama lafiya a tsakanin musulmi ba wallahi sai lokacin da aka cire wannan son zuciyar wannan son zuciyar sun yi fama da shi a Makka su ma da Madina lokacin sarki Abdulaziz baban su Fahad an yi fama da wannan malam Taqiyuddin al-Hilali da malam Sultan al-Ma'asumi Taqiyuddin al-Hilali shine babban malami a lokacin Ma'asumi shine limamin Ka'aba a lokacin mimbarai hudu ne a kofar Ka'aba a lokacin har yanzu akwai hotunan Ka'aba da gasu nan ko kan internet ka duba waɗanda aka ɗauka a wannan lokacin naka zo za a yi sallar juma'a a Ka'aba fa sai ga waɗannan sun koma gefe guda a ga sallah ta ana da za ku da sai ce a mun Shafi'awa ne to wancan sallah fa sai ce a Malikawa ne in sai gana sai Shafi'awa su je su hau nasu mimbarin ba za su hau wancan mimbarin ba mimbarin hudu Hanabila su zo su yi Hanafiya su zo su yi sarki Abdulaziz ya ce duk a rushe su yaya take a zamanin annabi aka ce mimbari ɗaya ne ya ce a mai da ita haka limami ɗaya shi ne sai suka koma suka ce yana faɗa da malaman fiqhu tsakani da Allah wannan faɗa ne da malaman fiqhu to asalin matsalolin fa kenan a yau idan ka tafi aikin hajji a Saudi Arabia limami nawa ne ke limanci a Ka'aba daya limami nawa ne a masallaci annabi daya ina nufin a lokaci guda limami daya ke yi arafa limamai nawa ke yi daya na ga kan musulmi ya hadu ba hayaniya wannan son zuciyar idan har ba a cire ta a ƙasar nan ba duk wani taro da za a kira na haɗin kai wallahi in ma ya zama wani ɗan siyasa ne kawai yake son ya haɗa kanku ku saka mishi ƙuri'a ya tafi ba ku ya san ƴan iska ne ba za ku gyaru ba don haka kawai zai amfani da ku ko kuma kawai wani ɗan hayaniya ne ya kasa gane asalin menene ya raba kan musulmin Najeriya amma sai an cire son zuciya kai abin da ka kawo ka san ba daidai bane eh bari so da dama za a yi taro za su je sai ka ga mutum ya haƙiƙance yana magana idan aka tashi sai in kira mutum in ce malam eh ni ka ga ni ba ɗan izala bane ni ba ɗan ɗariƙa bane ni ba na ɗaya cikin su tsakani da Allah tsakaninka da Allah wannan maganar da ka faɗa a wurin taro tsakaninka da Allah har da Allah haka magana take sai ce a to ai wannan ne ya ɓata mun rai shi ne na ce Ibrahim da jinsi na warga da taron wallahi jama'a a nan taron mu na ƙarshe a nan ofishin jama'at Nasarul Islam gashi nan a kawo taron mu na ƙarshe abin da muka yi kenan da wani ya tashi ya ta zage-zage ya rusa duk matsaloli gaba ɗaya kuma ni na san wallahi ƙarya yake saboda na san yayi karatu abubuwan da yake faɗan ni na san ya san ƙarya ne ce na ce mishi tsakaninka da Allah maganganun da kai akan maganar da wane yayi tsakaninka da Allah ka yarda haka suke kuma daidai ne sai ce a wai ai wane ne ya ɓata mishi rai jama'a dan me za mu zama haka tunda wane ya ɓata mini rai sai yanzu in ce abin da ya faɗa gaskiya sai in ce ƙarya ne to duk dai wanda ya kawo wani abu cikin addinin musulunci wanda ba addinin ba ne to manzon Allah cikin lumana yake an mayar mishi manzon Allah bai ce ko ne cewa ya an mayar maka ka je ka san yadda za ka yi da abinka an mayar maka ina fata an gane wa qala sanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kullu muhdathin bid'ah duk abin da aka kirkiro bid'a ce wa kullu bid'atin dalala duk kuma bid'a bata ce lafazin hadisin farko Bukhari ya fitar da shi, lafazin hadisi na biyu Muslim da Nasa'i suka fitar da shi. Duk wani abu da aka kirkiro bid'a ce, duk abin da ku bid'a ce to bata ce. Ya kamata a gane me Annabi yake nufi da duk abin da aka kirkiro. Yana nufin abin da aka kirkiro aka kara akan addini. Dan karka sake ka ce microphone da ake wa'azi da shi bid'a ce. Dan kaji mutum ya ce to ai microphone ma da loudspeaker ai bid'a ce, tunda dai kun ce abin da aka kirkiro aka kawo cikin addini. Sai ya ce a kai ku ko yana rage wani abu a cikin ita sallar tafiya aikin hajji a jirgin sama. Yana kara wa aikin hajji wani abu na rukuni ko na mustahabi ko na wani abu? Babu. Abin da ake magana shi ne, wannan abin aqida ce, wannan abin ibada ce, wannan sallah, wannan azumi, wannan zakka. Sai ka zo sai ka kawo wani abu a cikin shi, sai ka ce maka wannan abin larura ce ta sa kake yin shi ko kuwa? Sai ka ce a'a, ai shi kanshi wannan addini ne. Sai ka ce maka to a ina yazo? To amma abin da ake sa rai ka kawo alqur'ani da sunna sai ka kasa, sai ka haucewa ai wani kutubi ne yayi mafarki a ƙasa kaza, yace ya ga wani gaisi yana yi a cikin mafarki, shine ainihin aka ba da fatwa cewa a rinka yi akwai falala. Hujja zai ta za ta zama cikin mafarki. Abinda suka ce mana ita madabin mana mata, duk wanda ya dogara da mafarkai ya mutu. Kai kana ma dogara ka mafarki, an yi mafarki a wuri kaza, an yi mafarki a wuri kaza. Abinda Annabi ya faɗi a ido biyu a cikin shekaru 23 din nan, Qur'ani da hadisi, shine addini. Sannan karka ɗauko wani abu ka jingina, don in ka jingina abin ya gurɓace. Kuma Allah yana cewa ala lillahi dinul khalis, Allah kaɗai ne yake da addini, tsamfar addini. Duk wasu waɗanda suke addini akwai gurɓata a cikin addininsu, to Allah bai karɓan gurɓataccen addini. Saboda haka abinda wannan karatun yake cewa wajibi ne a nisanci bid'a. Dan hujja yake dalili, saboda Annabi ya ce wanda ya kirkiro wani abu ya kawo cikin wannan addini to an mayar mai. To abinda ka kirkira ka kawo din shi yake kira bid'a. Shi yasa jama'a bari mu fara cikin wani albishir. Da zaran mun gama wannan karatun, kun ga littafin da za a karanta insha Allahu ta'ala, don yanzu ana son a shimfiɗa platform ne mai kyau, ana son a gyara yanayi, ana son a gyara wa kowa tunani ya dawo taitayin shi, ya san cewa kawai bin alqur'ani da sunna shine zaman lafiya. Gashi dan lebe ne ya rubuta sauqul umma ila ittiba'i sunna. Allahu akbar. Ma'ana dan hebiyo a matsayin shi na da platinum, madadin da ya rike tsumangiyar nan shanu yake korawa, sai ce a yau al'umma ake korawa zuwa ga bin sunna. Gashi kora al'umma zuwa ga bin sunna. Dan kun gani gashi dan hebiyo ne ya rubuta wannan miyan ayoyi ne da hadisai. Dan hebiyo yake a kowane babi game da ne wajibi kawai abi Annabi yake ba sassauci, no compromise, ba wanda za a sake saurare, in ji dan hebiyo. Wani babban mutum a ƙasar nan wanda jikan ɗan hodiyo ne, kuma yana alfahari jikan ɗan hodiyo ne. Nan nan sai ga wani ƙaminci yana sallah, yace a wata irin sallah ta wagga, ko wannan wata irin sallah ce? Sai yace a to wani malamin mu ne, mu ma dai muka ga ya koyar a cikin bidiyo, mu ma shi ne muke yi. Yace a wagga bidi'a ta, wagga sallah shehu bai santa ba, bai kuma yadda da ita ba. Shi kenan rannan sai Allah ya kai ni har gidan wannan babban mutum, kuma kanin nashi ne, mun je ba mai wani aiki. Me ya faru? Sai ce to Allah shi kara ma karama, wanga mallamin shina ya koya mana wagga sallah da ka gani mai. Sai to mallam ina ka ga mai wagga sallah kai kuwa? Nake wallahi ran ka shi dade a littafin kakanka. Allah ya taimaka lokacin na tare da laptop ita, sai na je na bude, hada da printer, sai muka yi printing, sai muka bude babin sittar sallar Annabi. Na fara kwararo mishi, sai yace Allahu akbar, ka ji jawabin bayan Allah. Shike duk abin da muke da'awa, wallahi ba abin da muka kara abin da dan hujju ya kawo kai, wallahi har yanzu ma ba mu rabi ba. dan wani abin muka faɗi bilalabi da an kusa rudda ai shi ne Sheikh Ahmad Lemo ya faɗi 1984 ya ce wallahi wani karatun ma na ɗan bidiyon aka faɗi ƴan izala ma da za su iya ɗauka ba kaga karatun bidiya da ɗan izala ka fi ɗauka to wani kan tun ya fita daga garin tun Allah jama'a Allah ya san tafan na ɗan bidiyon ka zo kana karanta ta Allah sai ka ji kana tsuma dan kowaye kai sai ka ji kai tunariki Allah baka isa ba ido ne ta tafan ɗan bidiyo ne akwai tafan dan aka bude sai duk wanda kake garin ka sai ka kaina da baka samu rahama ba idan dangan ne aka ɗaya tafan ai saboda an fito da tafan wato za su riki ta kowa ne saboda kowa zai ga cewa to dole ya gyara kuma ba a shiri a gyara ba sai da kai a danne ai tafan wasu ai ta sharhi ai ta ƙarya amma a tsayawar tafan ɗan bidiyo in muka fara karatun littafin nan in Allah ya so da an gama wannan shi za a yi kowa ya nema a gidan suna kai da shi naira 50 ko naira 100 ka je ka neme shi sauƙul umma ila ittiba'i sunna kora al'umma ma'ana yau ba shanu za a kora ba al'umma ake korawa kai ɗan bidiyo ya ga ana taɓata lokaci ne shi ne da bari ya rike sandan shi kai ai ta kaɗa ta kawai dole a bi Allah madaukakin sarki ya taimaka malam dan bidiyo yake cewa wal bid'atu ma laysa lahu aslun fil kitabi was sunnati wal ijma' bid'a ita ce abin da ba shi da tushe a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i duk abin da bai da tushe ba inda za a same shi a qur'ani ko hadisi ko ijma' to wannan shine bid'a wad dalilu aidan ala ijtinabil bid'a mamma ya sa ala wujubi wad dalilu aidan ala wujubi ittiba'a ala wujubi ijtinabil bid'a har yau daga cikin daliman da ke wajabta a nisanci bid'a ma qad dakarahu an-nawawi fi sharh muslim maganar da nawawi ya faɗi a cikin sharhin muslim min ziyadatin hasana ma wani ƙari wanda yake kyakkyawa da yazo a cikin wannan hadisi ya'ani qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato maganar annabi da yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a ciki to an mawar mishi to kaga wannan ƙarin riwaya da aka samu ingantaccen ƙari ne dan hujjo yake cewa to wannan wani dalili ne na musamman akan cewa duk abin da kake sai ka duba manzon Allah ya umarce ka kai babu umarnin manzon Allah ka bari ai mardudun alaihi wato an mayar mai da abin ghayra maqbulin minhu ba a karba daga gare shi ba bayan da shehu dan hujjo ya gama kawo waɗannan ayoyi da hadisai Allahu akbar kun ji akan haka dan hudu ya gina da'awar shi to yanzu fada da irin wannan da'awar jama'a da zai rubuta ga kowa ne ne ba shi yasa gaskiya dangin mu gobirawa akwai wani abu da suka koma suna yi gaskiya ba a wasa da harkar addini gobirawa daga baya sai suka mai da dan hudu kuma ya zama abin wasa ranar sallah sai a fito kaga an samu wasu sadaukai sun rike makamai ana ina dan bidiyon yake dan kaza kaza ana ashariya to wallahi al'amari na dan bidiyo wallahi ba wasa bane taba dan bidiyo yanzu dan bidiyo ya zama kayan Allah tun da yayi lokacin kanshi yana magana addinin Allah to kana taba shi to da Allah kake yi na fata an gane in ka je gobe ranar sallah in ka ga irin yadda ake yi malam wai wasan sallah ne ake wai an mai da abin kamar kuma ya zama wata al'ada sai ana rike makami haka wai ana in ya dan godiyon yake dan jar kaza kaza ana ashar to wannan gaskiya kuskure ne Allah madaukakin sarki kiyaye shehu yake cewa unduru ya ikhwanul muslimina ya ku ɗan uwana musulmi ku duba wa'lamu ku sani anna tariqal haqqi wahid hanyar gaskiya guda ɗaya ce ghayra mukhtalafin hanyar gaskiya ba ta sabawa kwaya ɗaya ce kuma kowa ya santa qala Allah ta'ala Allah cewa yayi wa anna hadha sirati mustaqima wannan tafarkina ne mai kakke fattabi'uhu sai ku bi shi wa la tattabi'u subula kar ku sake ku bi wasu hanyoyi wa tafarraqa bikum an sabili waɗannan hanyoyi sai su ainihin raba ku daga hanyar Allah zalikum wasaqu bihi wannan ita ce wasiyar da Allah ya muku la'allakum tattaquna idan har kuka bi ta za ku zama masu tsoron Allah jama'a kun ji abin da Allah ya faɗi a cikin alqur'ani da ya karanto ayoyi ya bayyana dokoki sai yace to wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiyar hanya ku bi ta dokar kar ku bi wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba sai ta raba ku da hanyar Allah wannan ita ce wasiyar Allah jan kunnan da Allah ke muku kenan don haka ku kiyaye wannan doka za ku zama mutanen kirki dan hujjo da ya kawo wannan aya sai daure ta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda hadisi ne sahihi الامام ابن حبان يا فتر ده شيء اكثر صحيح للتافين شيء هكذا الامام الدارمي يا فتر ده ان عين حديث يتي قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقال مش يرضى يتي خط لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطا من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم وترانا يجامن ذاني دوغ شيء معنى خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا اي خطا طويلا وكما خطا عريضا معنى وترانا من ذن الله يجامن ونزعني حكا وفي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم قررا مالميني بوججا مالميني تنكا فن أسنوة College of Education كو Teachers College كو FCE كو كافن أسنوة degree ميسونا D8 كو وانا أبنى معنى من ذن الله شي مالن تشتن فنبنشي inda ya kai zai tashi ya kwatanta a aikata sai ya kwatanta inda ya zama zai nuna da hannu sai ya nuna da hannu inda zai yi drawing sai ya yi drawing manzo Allah duk ya iya sallallahu alaihi wasallam duk wata rana da ya tashi zai kwatanta musu sallah sai ya hauka minbari da ya hauka minbari sai ya kabbarta ya yi karatun fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u kamar zai yi sujuda sai ya sako da baya da baya sai ya sujuda a ƙasa da aka idar da raka ɗaya ta biyu sai ya sake komawa haka har aka idar da sallah da aka idar da sallah sai ya ce ayyuhan nas ya ku jama'a innama sana'atu hadha ma aikata haka ne lita'allamu salati dan ku koyi sallata shi yasa na hautubi ne dan ku hange ni da kyau ku gaya nake abin a aikace a cikin wata riwaya ta wannan hadisi li ta'allamu salatahu dan ku koyi ya ake sallah akan minbari kaga a aikace kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi aikin hajji jabiru yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kai raƙumar shi su kuma sahabbai sun kewaye shi cewa yake ainihin khudu anni manasikakum jama'a ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adri la anni la akhuj ba'da ani hadha wannan ban sani ba ko bayan bana da zan sake yin aikin hajji ba jabir yace inda aka je wurin sarfa annabi ya sarfa wurin da za a taba annabi ya taba inda za a tsufa annabi ya tsufa inda za a jifa yayi inda za a daura zani a yafo a dago komai sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koya musu dan haka da jabir ya tsaya ya koyi wannan aikin hajji karshen rayuwa sai ya zama shi ne babban malami game da aikin hajji wata rana Muhammad bin al-Hanafiya yana daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali in ka so kenan a fakaice za ka iya cewa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da cewa ba Fatima ce ta haife shi sai ya zo ya ce to na kawo dangina ne daga cikin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda a koya mana yaya kakanmu ya aikin hajji wannan shi ne albarkar jama'a shi ne kawai rayuwar annabi ya koyar idan aka zo kwatance sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ran sai ya sa yatsa yana ce musu yau dinnan katangai ya juji da ma juji ta huje sai ce kamar haka da riwaya yake sai annabi ya hada babban yatsan shi da yatsan shi dan Ali sai ya kewaya haka ya nuna musu a aikace annabi ya musu wa'azi a lokacin ainihin aikin hajji ya ce musu inna amwalakum ko inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi sha'rikum hadha fi baladikum hadha ya ce jama'a jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne kamar yadda yau dinnan take haramun yau ranar sallah kamar yadda take haramun yau a nan garin makka kamar yadda take haramun a cikin wannan wata mai alfarma hal ballagtu jama'a na isar da sako sai suka ce na'am sai manzo Allah ya daga ya tsaya nuna sama yace Allahumma fashhad Allah kana sama kana ji ka shida, dan haka manzon Allah is a demonstrative teacher. Ba zan ce what ba, dan wani dan boko ya taba cewa indai na cewa if, na ce mishi a'a, indai na cewa if sai dan ce what, na ce a'a. Manzon Allah was never what, manzon Allah is never what. In ka ce manzon Allah what, wato maganganun shi ba su da sauran validity, ba su da sauran quality, so turancin ka is not constructive. Ma'ana in aka ce manzon Allah was, ma'ana manzon Allah da ne yake da daraja, da ne fata shi ina, manzon Allah is forever. Ina fata an gane. Dan haka manzon Allah is a demonstrative teacher. Manzon Allah malami ne wanda ya iya karantarwa a aikace da jawabi yadda kowa sai ya gamsu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kai ya kai matuƙa fa amarya za a kai a Madina. Dan ka gane manzon Allah komai yake nuna a aikace. Amarya za a kai a Madina, an dawo fadan tarewa. Sa'isha su ne za ka kai amarya. Manzon Allah yake to kin san mutanen Madina fa suna da dan san waka. Allah ya sa dai ku ne iyayen amarya, kun iya dan waka da in an ji za a dan yi musu. Sai ta ce ban zuwa ba. Manzon Allah yake haba. Ko ɗanki ɗanke a taimakon ta hayo na muhayyikun. Manzon Allah ya rera mata ma'ana, manzon Allah komai yana yi a aikace ne. Madadin ya ce to ki ɗan samu wata waka da wata ƴar tsohuwa ta koya miki, a'a shi sai ya yi. Manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. To a yau Ibn Mas'ud ya ce wani karatu ne manzon Allah zai fassara aya, ma'ana tafsirin aya ne za a yi, amma sai aka koma blackboard, aka ɗauko ainihin gawayi, ko aka ɗauko chalk, ko aka ɗauko maka, yana nuna musu a aikace. Shi ne yake khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khatta, manzon Allah ya zana mana wani dogon zane. Wa khatta an yaminihi khutuqan, sannan kuma dama da wancan dogon zane sai ya wasu ƙananan zane a dama. Wa khatta an shimalihi khutuqan, ya kuma zana wasu ƙananan zane zane haka a hagu da wancan dogon zane. Fa qala, sai yace hadha sabili wa hadhihi subulun, kun ga wannan dogon zane to shi ne hanyata, waɗannan ƙananan zane dama da hagu su kuma su ne hanyoyin da Allah yake faɗi, da yake cewa wala tattabi'u subula, kar ku bi wasu hanyoyi. Wa ala kulli sabilin shaytanu, kunga Allah yake kun ga waɗannan ƙananan hanyoyi da ke dama da hagu da hanyata, to akan kowace hanya ɗaya akwai wani shaytanu yad'u ilayhi, wanda ke kira zuwa ga wannan hanya. Yuridu bihi ahlal bid'a, Shehu dan gobe ya ce annabi yana nufin yan bid'a. Yan bid'a su ne labarai da ke kira a taho a bi waɗancan hanyoyi waɗanda ba na manzon Allah ba. Wa kullu man da'aka ila bid'atin, Shehu sai ya fara sharhin hadisin ya ce to ka saurara ka ji, duk wanda ya kira ka zuwa ga bid'a ko waye, salatu jibru kakka an samai. فقل لرسوله إن الله تعالى حرم إجابة مثل هذا. موضوع أتاكو نسكر حكيه إيه فتاوى أن أي كون نمتو بيك رأيك ذي هذا بدأ إن يا أي كون من يأتي كي كتير وانا يذو يا أي تارو كذا يا أي شبلي كذا تقاوى أن أي كون كتير ألا مأوك تنسلكي حرم تأمس إلم وننكرا. Summa tala rasulullahi, to bayan da dan hudu ya dan tsaya yi sharhin hadisin ne, sai kuma ya koma cikin hadisin ya ce sai kuma manzon Allah ya karanta ba'da al-khatt, bayan yayi wannan zane hadhihi al-aya, sai karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqima, wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya, ya al-khatt, wato annabi yana nufi da hanya miƙaƙƙiya ita ce wannan dogon zane. Fattabi'uhu, dan haka ku bi ta, wala tattabi'u subula, kar ku bi waɗancan hanyoyi, ya anil khututa, wato annabi yana nufin waɗannan ƙananan zane da ke dama da hagu. Fa tafarraqa bikum an sabilihi, sai su rarraba ku daga bin hanyar Allah. Ku kiyaye jama'a, baya yiwuwa ana bin hanyar Allah ana bin hanyar wani, bai yiwuwa ana bin hanyar manzon Allah ana bin hanyar wani. In ma hanyar Allah hanyar Allah, in ma hanyar wani hanyar wani. Dan haka manzon Allah ya gabari ya nuna musu a aikace, in ba haka ba zai iya musu bayani. Amma kaga saboda manzon Allah yana da fasahar bayani, sahabbai kuma suna da kwarewa wajen dauko bayani. Yanzu kai din nan da kanka zaka iya gane menene wani irin zane annabi zane ne ya ja dogo haka, sai kuma wasu kananan zanen muka haka a gefe dama da hagu ya jajja haka, sai ce to ga hanyar Allah ku bita waɗannan ƴan kananan hanyoyi da kuka gani dama da hagu, to su ne hanyoyin halaka. A kansa akwai wani sheɗani a kan kowace hanya, shi ne ɗan hudu ya ce sheɗanin su ne ƴan bid'a, waɗanda ke kira zuwa ga bid'a su ne waɗannan sheɗani a kan hanyoyin. To in ka sake ka amsa kiransu to za ka bar waccan hanyar, to da zarar ka bar waccan hanyar ko halaka za ka yi. To ba nan ba, ina son ku dubi abin da Allah ya faɗi a ƙarshen ayar da yake cewa fatafarraqa bikum an sabili, sai bin waɗannan hanyoyi ya raba ku daga bin hanyar Allah. Ka duba ka gani me mutum ne yake alfahari da shi musulmi ne, sai dai shi ɗan ƙungiya kaza ne, shi ɗan ɗariƙa kaza ne, shi ne mabiyawa ne. An manta da Allah maɗaukakin sarki, an manta da manzon Allah, an manta da addinin musulunci. A halin duk annabawa gaba ɗaya sun yi alfahari ne sun danganta kansu da addinin musulunci. Saurari annabin Allah ya Yaqub da ya zo mutuwa, Allah cewa ya amkuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allah yake kuna nan lokacin da mutuwa ta zo wa Yaqub, ya tattara ƴaƴan shi yace in na mutu me za ku bi? Qalu sai suka ce na'budu ilahak, Allahnka zamu bautawa, wa ilaha aba'ik, Allah nan da iyayenka suka bauta da kakanninka, Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa, kakanka Ibrahim da kakanka Ishaq da babanka ainihin da kawunka Isma'il, kakanka Ibrahim sannan babanka Ishaq da kuma bappanka Isma'il. Sai suka ce ilahan wahida, Allah ɗaya, wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu musulmi ne ga Allah, mun sallama wa Allah. Wannan shine jawabin da ƴaƴan Yaqub suka yi mishi, su ne su Yusuf. To sa'an nan ka koma ka ga me Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a bisa harshen annabi Ibrahim. Allah yace wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم ده إسماعيل سنة جنة كعبة الدعاء ستي سنة شوى الله كرقى منا يا الله كسامو مسلمين دريكا كن جاء الدعاء النباوة. يوسف بيجم ملكي ده النبتة da malanta da fassarar mafarki da duk ɗaukaka da kyau ƙarshe kat sai ke cewa rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, Allah ka bani mulki, Allah ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki. Fatira as-samawati wal-ardi, Allah kai ka halicci sammai da ƙasa. Tawaffani muslima, Allah ka ɗauki raina ina musulmi. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Allah ka haɗa ni da bayinka na gari. Wannan addu'ar annabin Allah kenan Yusuf. Menene cewa yake yi Allah ka ɗauki raina ina musulmi. Idan ka tafi kabari za a tambaye ka ne a ce wa ma dinuka, me addininka? Duk ƙungiyar da ka faɗa wuta za ka tafi, duk ɗariƙar da ka faɗa wuta za ka tafi, duk movement ɗin da ka faɗi wuta za ka tafi. Za ka ce man rabbuk, waye ubangijinka? Duk wanda ka kira in ba Allahu ba wuta za ka. Wa ma za ka kuma fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mutumin da aka aiko muku me za ka ce? Duk shehin da ka faɗi ko shugaban ƙungiyar da ka faɗi ko malamin da ka faɗi ko malamin ka ne kai ko ubanka ka faɗi wuta za ka. Sai ka faɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To komawa a bi waɗannan ƙungiyoyi da ɗariƙu shi ne ya raba mutane daga asalin hanyar Allah. don kuma aka rabu da hanyar Allah to shikenan sai a rikice sai a fara fada. Amma an ana hanyar Allah, hanyar ta ishi kowa, amma waɗancan hanyoyi ba su ishi waɗanda ke bin su ba, don haka za ka ji kullum ake dogoriyo wannan ya koriya nan wannan ya koriya can, amma hanyar Allah ta ishi kowa. Don haka yi alfahari da kai musulmi ne, ba kai ɗan ƙungiya kaza ba. Kala Mujahidun wa Zaid ibn Aslam, ɗan rediyo ya ce malam Mujahid da malam Zaid ɗan Aslam malamai ne manya cikin tabi'ai, suka ce siratul Islam wa sunna, abinda ake nufi da hanyar Allah musulunci da sunna. Wasubulu, waɗancan hanyoyi kuma albid'u wal ahwa, waɗancan hanyoyi da aka hana bin su sune bid'o'i da son zuciya. Waddalilu ala wujubi ittiba'i sunna wa ijtinabi albid'a, dan rediyo ya ce har wa yau ƙarin dalili game da wajabcin bin sunna da wajabcin nisantar bid'a, ma qalahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, maganar da Abu Bakr as-Siddiq Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya faɗi. Yanzu wannan karatun da muke yana tabbatar da cewa ɗan rediyo ahlus sunna ne, kuma ɗan rediyo ya yi kira ne zuwa ga bin alƙur'ani da sunna da kuma bin tafarkinsu Abu Bakar, tunda ga shi har yana hujja da maganar Abu Bakar. Naka duk wani jindiƙi da ya zo ya ce yana son ya jaddada musulunci irin yadda ɗan rediyo ya yi, sai aka ga yana zagin Abu Bakar, to ya nuna ba hanyar ɗan rediyo yake bi ba. Haka ga waɗanda ba su sani ba, yara ne mai yiwuwa an haife su ba su wuce shekara 25 ko 30 ba. Asalin abin da ya haɗa mu rikici da 'yan shi'a kenan a Najeriya, rikicin dafaffen rikici ne tsoho, ba na kwanan nan ba ne. Rikicin kuwa shi ne a MSS muka taru muna yin addinin musulunci da nufin cewa za a yi gwagwarmayar samar da gwamnati ta musulunci. Wannan ita ce manufa ta gwagwarmayar MSS a wancan lokaci. Ana ƙoƙari ɗaliban nan da ake sa rai nan gaba cikinsu za a samu malamai, sarakuna, shugabannin ƙasa, 'yan siyasa, lauyoyi, likitoci, injiniyoyi, 'yan kasuwa. A yi ƙoƙarin a saka musu kishin musulunci yadda bayan shekara 30 waɗannan da suka zama matsala sun kauce, waɗannan yara sun zama su ne a madadinsu, shikenan ƙasa ta gyaru. Don haka fikirar farko da Allah ya saka wa ɗaliban a lokacin cewa to a zo a karanta littafan ɗan rediyo, a ga menene ke cikin littafan nan, a zo a yi aiki da su, a zo a gyara musulunci irin yadda ɗan rediyo ya yi. Don haka kun ga ashe asalin da'awar ba da'awa ce da aka ɗauko ta daga ƙasar waje ba, da'awa ce da ake so dakan ɗaka shi ƙarɗaka tankaɗan bakin gado, ma'ana a cikin gida za a yi da'awar, kuma ba wani littafi da za a amfani da shi na ƙasar waje. Aka ce a zo a karanta littafan ɗan rediyo. Dalilin makamanta na daga abin da ya fara kai mu Kano shi ne mu je mu nemi littafan ɗan rediyo, kuma mu samu malamai tsofi su karanta mana littafan nan mu san su. Abin da aka yi ajanda kenan a MSS. Ana nan cikin wannan tafiyar a daidai wannan shekarar da aka fara fitar da wannan ajanda, ita ce 1979, a cikin masallacin ABU na main campus gashi nan da ka shiga, a nan aka zauna aka yi wannan taron da dukkan umara'u na MSS na ƙasa gaba ɗaya, ba na Zaria Area Council ba, akan cewa a je kowa ya je koyi littafin ɗan rediyo a dawo a zo a yi. Ana cikin haka sai ga gwamnati a ƙasar Iran ta kafu da sunan gwamnatin musulunci wanda Khomeini ya jagoranci, sai suka yi ta aika wa ɗaliban duniya da takardu daga ciki har MSS sai aka aikowa. MSS suka karanta wannan wasiƙa suka ji daɗi, sai aka ce to abin da za a yi, don a lokacin ba da ganin shi'a ne ake ba, har Iran ba ta cewa shi'a, abin da ake cewa gwagwarmayar musulunci. A ƙarƙashin wannan aka rubuta a Iran cewa to MSS ta Najeriya za ta turo wakilai. Aka tura waɗannan wakilai wanda daga ciki akwai Ibrahim Yakubu Az-Zakzaki, yana daga cikin umara'u da aka tura, suka je da suka je aka yi murna, aka kai su aka nuna su aka yi kaza aka yi duk abin da aka yi. To menene ya biyo baya? MSS suka dawo, sai Iraniyawa suka turo wakilai, aka zo aka sake zama a cikin wannan masallacin na ABU main campus a 1979 yau shekara 32 kenan. Aka zo aka zauna suka ce to sun ji daɗi ne irin yadda aka tashi gari gari aka je aka yi musu murna. Shi ne suka zo su yi ban gajiya. Kuma su ji menene mu kuma muke da shi a ƙasa don mu ma mu kai ga irin abin da suka kai. Tunda su yanzu sun kai sai su taimaka mana. Aka ce madalla. Spokesperson na MSS a lokacin ya miƙe ya yi jawabi. Shine Malam Aliyu Tukur-tukur. Yanzu da nake maganar mai yayi na jina shine limamin nan Tukur-tukur ga tanan ga baki ga hanci ka bi ka tambaye shi. He was the then spokesperson on behalf of MSS. Shine ya miƙe jawabi a madadin MSS. Ya tashi ya jawabi cikin hikima cewa madalla mun gode. Amma ziyarar mu da wakilai suka kai kasar ku mun fahimci cewa kuna da wasu akidoji waɗanda in muka kawo su kasar nan to kasa za ta rikice. Don haka mun gode muku da za mu kawo irin karatunku ƙasar nan ba. Amma kun ga littattafai muna da su malaman ƙasarmu sun rubuta mana. Tunda ku yanzu kuna da gwamnati ku je ku buga mana littattafan nan ku kawo mana su mu je wurin malamanmu a Soro. Su biya mana mu zo mu yi gagarumawa irin ta malamanmu. Shi kenan ku kun yi irin ta malamanku ne ma mun yi irin ta malamanmu to kun ga mun zauna lafiya. Me ya fi wannan magana hikima? Ba abin da ya fi wannan fasaha. Don in ka je ka ɗauko wani abu ka zo da shi ƙasarka abu na farko tukuna za a yi ta rikici ne shekara 100 ba a fahimci abin ba. Kai da ka cimma manufarka ba. Amma yanzu ka tashi ka ce waɗannan littattafan su za ka gina. Duk wanda ya maka rabbi sai ka ji an buge shi kafin a iso wurinka. Ka huta. A ƙarƙashin wannan sai suka ce to su gaskiya saboda Allah ba wannan ce manufarsu ba. Su abin da suke so shi ne. Lallai suna son matasan MSS yi gwagwarmaya. Amma abin da suke so a ɗauko mazhabi na Ja'afariya na Shi'a Isna a Shari'a a zo a yaɗa a Najeriya a yi gwagwarmaya a ƙarƙashin shi. Wannan kan za su taimaka da littafai, za su bayar da admission, za su bayar da komai ake so. MSS suka ce gaskiya ba za mu karɓi wannan ba. Da haka taron nan ya tashi kusan bayan sallah azhar aka watse taron da ba a sake irin shi ba kenan har yau. Sai da zakiya lallaba shi kadai sai ya tafi Iran. Sai ya ce huwa za'imuha shi ya yadda zai yi wannan aikin. Amma za su ba shi lokaci zai ta zuwa zai ta yi a dukunkuna har sai ya yi ƙarfi ya bayyana. Sai suka ce zai. Kun ji dalilin da ya sa tun a lokacin muka watse muke wa juna rabbi. Kai abinda kake gani albani ne baya ƙaunar zanzaki. Tun amanar mu ya a MSS kuma har abada in bai dawo ba. Billahi lazi la ilaha illa huwa yadda sallah take addini haka wannan faɗan ma addini. Ma'ana ba a sa rai ba akwai ranar da za ka daina sallah saboda kawai ka ga ka yi da yawa. To wannan faɗan kar ku ga an yi shi da yawa wai ya isa wallahi ba ya isa. Ewa da cin amana ce. Idan da ba a samu bayan Allah da suka kafe a lokacin cewa ba za su ji ba. Wallahi tallahi yanzu da yadda kake ganin ƙasar da ba haka ba. A lokacin sai aka samu wasu katirje. Tafiya ta ci gaba da tafiya har aka taho wasu da su fahimci cewa akwai shi an ci a cikin tafiyar ba. Sai muka taho 1981 ko 1982 Basawa Teachers College. A lokacin wannan mai dake da suna yanzu Federal Government College gatunan a Basawa. Yau wato a lokacin ita ce Basawa Teachers College. Ma'ana kwalejin horar da malamai ne na secondary na maza a lokacin. Muka je muka yi wani IVC shine Islamic Vocational Course. A wannan lokacin ne na kira wani nake ce mishi amma fa a cikin tafiyan nan Shi'a ta fara bayyana. Sai ce a baka fahimta bane. Allahu Akbar gogar na yace. Sai nake mishi wallahi akwai Shi'a a cikin tafiya. Ana nan sai 1995 sai su waɗannan sai suka gano sai muka ji su yi baran-baran da shi. Muka taho muna masallacin biyu ke a 1995. Wata rana na je tun da rana sai na ga masallacin ba yadda na saba ganin shi. Na farko dai na ga duk bishiya da ke kewaye da masallacin an sare ta. Amma kuma ba tsara irin ta sassaba ba. ma'ana ashe bula biyu aka tattala. To ashe wannan nan zazzaki zai zo zai lacca a wurin su, kuma waɗancan da da muke gaya musu akwai yaudara ba su gane ba, yanzu bayan shekara 25 sun gano akwai yaudara, suka ce to maganin shi shine sinar bulala. To ana cikin haka sai ga wani yaro na ganshi ya kunna shaddin shi da bulala dama da hagu. Nace lafiya? Yace ai ba lafiya yau malam. Nace me yasa? Yace a ayyo za a yi bala'i ne. Nace to Allah ya kiyaye. Lokacin da zaki ya fara lacca, suka yi kukan kura, suka aimantar ya tsataro, suka dushe a guje, shi ne ya haye kan manara ta masallacin BUK Old Campus. Malam Abbas, Allah ya gafarta mishi, shi ne limamin masallacin a lokacin. Malam Ilu shi ne mai kula da masallaci, shi ne Dr. Ahmad na karatu, kake jin mai shi na ce Allahu Akbar. To wannan Malam Ilu shi ya kai wa zazzaki wani ƙoƙo da ya sako ya fitsari a nan ƙasan manara. Ka je ka kai wannan labari wurin kowa, ka je ka tambayi Malam Ilu a gabana akai a cikin masallacin biyu yake. To wannan ita ce darewa ta buta tafiya. Haka aka sake ana nan ana tafiya tafiya tana darewa, sai waɗannan suke daga baya sun fahimci cewa akwai shi'anci. Daga baya waɗannan suke sun fahimci akwai shi'anci. Aminu Bawa yana daga cikin yaran da suke bin tafiya a lokacin da yake shekara 22 na 1995. Suna daga cikin waɗanda suka zo suka shirya wani wa'azi a nan kofar doka. Muna nan da kasusuwan guda uku. Sunan kasusuwan jana'izar shi'a. Mana sun zo su binne shi'a ne har gida. Waɗannan su ne tarihin rigingimin da suka faru jama'a. Muka ce mu ba za mu ci amanar ƴaƴan musulmi da aka turo su jami'o'i da makarantun secondary da polytechnic da FCS ba. Don haka ba za mu ɗauko wata forin da'awa ba. Ba za mu ɗauko wata da'awa ta ƙasar waje ba. A ƙarƙashin wannan mu kawai abinda muka yi imani da shi shine mecece da'awar da ɗan hodiyo ya yi, ita muka gamsu a kanta, a ita muke kwana a kanta muke tashi. To kun ji da'awar ɗan hodiyo babu zagin sahabbai. To duk wata da'awa kenan yanzu da za ta zo ta ce ta zo ta gwagwarmayar jaddada addinin ɗan hodiyo ne, amma kuma ana tsine wa Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da Abu Sufyan da Muawiya da Yazid. To wannan da'awar ta saba wa da'awar da ɗan hodiyo ya kuma yaudara ce ƙarya ce. Kuma sai mun ci gaba da bayyana ta, muna gaya wa al'ummar musulmin Najeriya musamman nau'in yaudarar da ke cikin wannan tafiya. Me yake faruwa a yanzu? Ambasadan Iran a yanzu Muhammad Cika da Sokoto ne mutumin garin Sokoto. Yana daga cikin waɗanda a wannan lokacin suna tare da gwagwarmayar MSS amma suna gefe guda a nan ABU. Yau watanni kamar 5 da suka wuce, wato dai a cikin watan March muka haɗu da shi a Abuja, sai ce shi ko kamar ya san fuskar nan tawa. Na ce mishi a ina? Ya ce kai da daɗewa ne. Ya ce kai ma ɗan gwagwarmaya ne? Ni ce eh. Ya ce yawa. Ya ce masallacin ABU? Ya ce eh. Da biyu ke? Ya ce yawa. Yace shi ne yanzu ambasadan Iran. Yace ka ga duk abubuwan nan da ake faɗa mana? Yace wallahi tallahi abubuwan haka suke. Nace kamar me? Yace wallahi mutanen nan ba addini suke mafi ba. Yace suna lalata tunanin ƴaƴan mutane ne kaf. To da ya fara wasu maganganu, ya fara wasu maganganu, sai nace kai ambasada, sai yace a'a yo, ai ba ku kuke faɗo. Muke shakka yanzu kuma ni na faɗa. Yake to na baka invitation, yake ka zo Iran za ka ga abubuwa da kanka. Yake waɗannan yara da ke tafiya cewa karatu za su, yake sai yaro ya ƙare karatu kaf. Yake sai mu bincika kanshi ba komai, sai dai indoctrination shi ne, an juya mai tunani kawai ya zama ɗan shi'a. Sai a ce karatun da ya yi daidai da digiri. Yake sai mu sa malamai su bincika, ana son a gane certificate ɗin da suka ba shi, equivalency ɗin shi ya yi daidai da diploma ko da degree ko da master. Sai a ce to ai ba karatun komai a kan shi, sai dai indoctrination, an dai juya mishi tunani kawai. Baya son sahabbai, baya kauna al'ummar musulmi da yadda al'ummar musulmi suke. Amma tsabar karatun fa in business studies ne, idan engineering ne, idan kaza ne, sai a samu ba komai a kan shi. Wannan ambassador Muhammad Chika da ni da shi muke wannan magana, yake saboda haka gaskiya saboda Allah ku rinka ba ku shema mutane guya game da tura ƴaƴansu ƙasar Iran zuwa karatu. Nace a duk wanda kaga ya je Iran karatu ba uban shi tura shi ba. Yace to sa'an nan ƴaƴan waɗannan jagororin tafiyar kuma yace ka zo ka ga yadda Allah ya wulakanta ƴaƴansu sakamakon cin amana ƴaƴan musulmi da suka yi. Yace suna can waɗannan ƙasashe ba abin da suke sai badala da iskanci. Ina wannan shi ne halin da ake ciki a yanzu. Hakikanin al'amari, wallahi al'azim jama'a, har ofishin ambasadan Iran na je don samun visa, amma kawai ni da kaina ne nazari saboda tsaron lafiyata da rayuwata, abin da ya hana ni tafiya kenan. Amma na so din in je don kamar yadda yake faɗi in je in gano da kaina. To gaskiya saboda Allah jama'a, wannan shi ne rikicinmu. To mutanen da suke zuwa a matsayinsu na 'yan siyasa ko 'yan boko sai su ce yaushe za a ce albani ka makka kana zariya da kai da zazzaki ba za ku haɗa kai ba? Wallahi tallahi za mu haɗa kai, amma a daina zagawa annabi sahabbai, a daina tilo malaman musulunci. Ba mu da matsala mu, ba sai ka bi da awar salafiya ba, ba sai ka zama ahlus sunna ba, ba sai ka zama ɗan kizala ba, amma ka riƙe asalin islam. Amma kuma kar kai fada da abin da yake ma huwa ma'lumun min ad-dini daruratan, abin da ya samu gindin zama a musulunci ka ce sai an jiddige wannan abin tukuna sannan za a yi musulunci, wallahi ba mu haɗa kai da kai. Dan boko da ya fi kan same mu haka, abin da ke ba su takaici jama'a zariya, amma wai wan ka su haɗa kai? A'a, duk wanda ya san ya san ina da sassaucin ra'ayi, ba ruwa na ni. Kana kungiya baka kungiya, kana dariƙa baka dariƙa, abin da ya dame ni ne kar ka sake ka bayyanar da wani abu wanda yake rubutu da musulunci. Dariƙa ka kaje ka ci gaba da ta shafe ni ba, shi aka ka ci gaba da ta shafe ni, kungiyar ka ci gaba da ni ma kuma in ci gaba da abin da nake, dan kadari na daban naka daban. Kuma Allah bai wakilta ni akan cewa dole sai kai ka bi abin da ni nake akai ba, amma abin da Allah ya jarta min shine abin da ni na yadda da shi in bi, kai ma abin da kai yadda da shi ka bi. To amma idan a cikin abin da kai ka yadda da shi sai ka tsiyo wa Abu Bakar, wallahi ba zan haɗa kai da kai ba. Idan cikin abin da kai yadda da shi sai ka yi shakka game da ingancin wannan Alƙur'anin da ke hannun musulmi, wallahi ba zan haɗa kai da kai ba. Sai da ka kun ji matsala ta ni, kuma na yadda wannan matsalar na gamsu ita kanta aƙida ce a wurina. Haka idan za a yi kiran haɗin kan musulmi, to gaskiya saboda Allah a daina wata yaudara a ce wai makon haɗin kai, a je a gayyato wani malami na izala ko wani malami mai wake-waken malamai, a zo ainihin a ce wai za a yi wa'azin haɗin kai. Duk ku daina wata yaudara, matsalar ita ce ku janye wannan aƙida ta kafirci da kuke zagin Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa. Ku daina shankatar da riwayoyin sahabi samura jindin samura dan jindin, ku daina ainihin zagin Muawiya da ainihin Abu Sufyan, ku daina kazafin da sarkin musulmi Yazid. Waɗannan abubuwan da kuke yi da a lokacin da MSS ya shawara a tafi ai karatu da ni da makamantana da muka tafi karatun da tare da ku muka tafi, da kuma yanzu da ku samu kanku a hakan, a lokacin sai kuka ki karatu sai kuka dauki Islam is based on political theories, kawai wai musulunci shi ne, ka je ka karanta wannan mujalla, gobe ka je ka karanta wannan website, gobe ka je ka karanta wannan English translation. Amma tsabar karatu fa ka zauna kai karatu a gaban malami littafi har ka sanke, sai suka ki wannan kuma shi ne asalin musulunci. Shi yasa duk sanda aka bar wannan tsarin jama'a to za a bata. Abinda musulunci ya sani shi ne a saka littafi, a yi haƙuri a karance shi, a ji me ke ciki, a zama a sake ɗauko wani. To bayan shekaru sai ga mutane sun tara ilimi mai yawa. To amma an ci da zuci wai sai a ce a ga wata mujalla ka rinka karanta ta shahariya ce duk wata take fitowa ko duk mako. To daga wannan mujallar fa babu sauran wani karatu. Sai da haka sai aka waye gari gashi nan yanzu ƙididan mu su fito su karantar da irin wannan aqidar a littafi babu, sai dai a ce ana tafsiri. Tafsirin wani tafsiri ne aka dogara ake karantawa musulmi, wani littafin hadisi ne a cikin waɗanda suka yarda da su ɗin su fito su sa, tunda asalin matsalar karatun ba a yi ba, amma kuma an kawo alkyabba, an kawo naɗi, an ɗora. To duk ka gama mannaɗanka da duk wani ainihin abu da za ka kawo ka sa ko hawa nawa ne, amma matsalar ita ce za ka iya karantawa, ka fassara, ka bayyana, to a ƙarƙashin haka sai ka shigar da da'awar da kake so ka shigar. Amma a sai dai kawai ka zo a ce za a yi lacca, ko a zo kawai a riƙe ainihin wata maƙala a ce wai da haka za a addinin musulunci, wai sai a ce wai waɗannan tafai duka Yahudawa ne suka rubuta su, su Yahudawa jama'a ba su da lokacin yin wani abu, sai waɗannan tafai suke tarbitawa. Kuma akwai littattafan da muka mallaka a Darul Hadisi kadai aka ce Yahudawa ne suka rubuta su, wallahi ko Yahudawa sun yi kokari a ce musulunci zai da